sashen Hausa na Muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shiri. A yau Laraba 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da Muryar Amurka ta yi da wani dan Najeriya mazaunin jihar Ohio a nan Amurka kuma masani a harkokin siyasa akan jawabin da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a daren jiya Talata game da halin da kasa ke ciki inda ya maida hankali akan manufofinsa na tattalin arziki tare da yin kira ga ƴan jam'iyyar Republican da su bada haɗin kai don ciyar da kasar gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ƴa mace, wanda Aisha Ma'aza ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridu daga ƙasar Kabaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa labarin Amurka labari ne na ci gaba da jajircewa yayin da yake jawabi akan halin da ƙasa ke ciki wanda ya baida hankali akan manufofin tattalin arziki na cikin gida kan ya kira ga ƴan jam'iyyar Republican masu adawa da su yi aiki tare. Sai dai gwamnatin jihar Arkansas Sarah Huckabee Sanders ta jam'iyyar Republican ta mayar da martani a madadin jam'iyyarta akan jawabin da Biden ya yi daga kasar lafazi inda bayananta suka bayyana akasin kalaman na Biden yayin da ta caccaki shugaban kasar. Malam Garba Suleiman wani dan Najeriya ne mazaunin jihar Boston mai fashin baki akan harkokin yau da kullum ya bana tsokaci akan martanin nata.
Ta yi maganan yadda ainihin gwamnatin Joe Biden ta yi ma wato tsofaffin sojoji rikon tsakanin kashi wanda yake a ciki saboda abubuwan da kan damunsu suna wato halaka kakko saboda aiki da damuwa da kamar rashin kula da gwamnatin ita Joe Biden take. Bayan wannan ta yi maganan ta caccake shi akan security na kasan ma wannan ishu ne babba wanda ta yi magana a kai. Har ya zamana su ƴan Republican a wannan wuri sun goyi bayanta akan abubuwan da ta faɗi. Sannan ta yi magana akan wato tsadar rayuwa a ƙasar nan wanda yake shi kuma Joe Biden ya yi bayanin cewa wato sun ga wani hali ne na halin haƙula'i wanda yake duk duniya ne is kamar global a yadda ya yi bayani kuma ya nuna cewa yadda yake ta bayani ya nuna akwai kyakkyawan fahimta dangantaka wato relationship din su Republican da Democrat yadda suka nuna goyon baya abubuwa da yawa ana fasin nashi kaman bills in an kawo domin a makasa aiki a tsira tare a faɗi tare ba tare da duba wannan ɗan Republican bane a wannan ɗan Democrat bane saboda awa ƙasa aiki gaba ɗaya.
Malam Garba Suleiman kenan dan Najeriya mazaunin Boston mai fashin baki akan harkokin yau da kullum. Masu aiki ceto a kasar Turkiya da Siriya sun sha gwagwarmaya da tsananin sanyi da safiyar yau Laraba a kokarin da suke yi na kubutar da mutane da suka makale a cikin buraguzan gine-gine da suka rushe sakamakon wata gagarumin girgizar kasa da ta afkawa yankin a ranar Litinin kana ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 7,700. Bayan wani sanyi da aka tafka a cikin dare da ya zo da kankara har yau ana samun rubabin girgiza wadda ta kai karfin maki 7.8 sama da kananan girgiza 20 ne aka kiyasta sun kai karfin maki 4 ko fiye da haka suna girgiza yankin har kan iyakan kasashen biyu. Babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya bayyana goyon bayansa ga mutanen Turkiya da Siriya a wannan lokaci na jimami. Kanin ya ce adadin rayuka da suka salwanta bai nuna tsananin bakin ciki da kuma asarar da iyalai suka yi ba kamar waɗanda suka rasa uwa da uba ko ƴa ko kuma ɗa wanda suka makale a cikin buraguzai da ma waɗanda ba su da tabbas akan ko ƴan uwansu suna nan a raye ko kuma sun mutu. Da yake jawabi a wani taron WHO a birnin Geneva Tedros ya ce hukumarsa ta tura jirgi dauke da kayan magunguna zuwa kasashen biyu kuma za su yi aiki domin taimakawa farfadowa da kuma sake gina kasashen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sandan Mexico sun tsare wani likita da ake zargi da yin amfani da gurbataccen magani da ake zaton ya haddasa barkewar wani nau’in cutar sankara a jihar Durango da ke arewacin ƙasar bayan da cutar ta kashe akalla mata 35 a cikin ‘yan watannin nan. An shimfiɗe wasu mutane 79 a asibiti masu dauke da alamomin kamuwa da cutar. ‘Yan sandan sun kama likitan ne wanda ya kware a fannin allura a ɗakin tiyata da safiyar jiyar Talata da laifin yin aiki ba bisa ka'ida ba, ciki har da sake yin amfani da wasu magunguna a wani asibiti mai zaman kansa da yake aiki a gurin, sai dai ba a bayyana sunan likitan ba.
Jama kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabi karo na biyu akan halin da ƙasa ke ciki, inda ya yaba da nasarorin da ya samu tare da goyon bayan 'yan majalisar dokokin ƙasar da kuma manufofinsa. Ya nana ta ci gaban da ya samu musamman ta fannin tattalin arziki. Na tattauna da Aminu Yakubu Lami, masanin harkokin siyasa kuma tsohon jami'i a gwamnatin jihar Ohio da ke nan Amurka, game da jawabin na Biden ga abin da ya ce.
Biden mutum ne ɗan siyasa, ya kusan ya yi shekara da shekaru yana siyasa, saboda haka ya san ciki da wajen yadda al'amura yake a nan, wato a majalisar tarayya da kuma majalisar dattawa ɗin. To a gaskiya ya yi bayani yadda ya kamata, kuma ya yi kokari, kuma ya zama ya zance ya ladabta 'yan Republicans tunda da dane na zuwa su tunda su zauna suna ihu ba su yarda da shi ba, amma yanzu kin ga ya yi magana da wanda ya tattaro kansu kan abin da suke kuka suna so su yi, ya faɗa za su yi, ya yarda a kan cewa za su yi su akan su zo su zauna su yi shawara, saboda haka siyasa take tafiya. Ya tambaye su a nan a gaban duniya, a gaban talabijin da Americans sun yarda za a yi hakan suna tafi. Don saboda kin ga ba za su dawo kuma daga wasu cewa sun kiyarda ba.
Ana gani kamar 'yan Republicans sun gamsu da yawancin bayanin da Biden ya yi kenan.
To a gaban abin da muka gani yanzu dai sun gamsu da shi din, tunda kin ga ba wanda ya nuna cewa shin gamsuwa da shi, wanda mutum daya wato Magic Green ita ma da ta gawun ya kuma ta koma ta zauna, ita ta fara iyo ta ga shi kyamara yana kanta ta koma ta zauna, kuma kamar shi wato kakakin majalisar tarayya din Kevin McCarthy ainihin mutane suka lura yana neman hana su ihun da suke yi, ya rasa yadda zai ne da su. Mariya ta kaice jawabi ne mai kyau bisa ga jawabi irin na 'yan siyasa wanda na saba da gani wato a shugabannin Amerika.
A tsawon jawabin da ya yi, wani abu ne ya fi jan hankali koko waɗanne abubuwa ne suka fi jan hankalin jama'a?
To wannan yankin sun ya danganci wasu jama'a ake tambaya. Kin ga na farko ba taɓa tsammani wato zai samu wato nasara kan abin da ya ba shekara biyu.
Kamar me kenan?
Duk abubuwan da suka faru kamar kirkiro da wato tattalin arzikin ƙasar. A kin ga ana gama covid din ne ya zo ya shigo, covid din bai gama ba, duk da covid din kusan ya rufe ƙasar ya zo ya yanzu kirkiro aikin da yake yi ayyuka miliyan 10 a shekara biyu wanda ba taɓa samun mutum da irin wannan ba, kuma wato indicators da suke nuna wato wannan alamomin suke nuna cewa rashin aiki da sauransu, mutane da ba su aiki yanzu ya sauka ƙasa wanda ba taɓa samun ƙarancin sa haka ba kusan shekaru 50 da ya wuce, a cikin shekaru 50 da baya. Da ya faɗa ya tare da 'yan Republicans sun yayi suka samu wannan, kamar wato wannan bill ɗin na infrastructure wanda za su bi da suna gyara hanyoyi da kuma irin kamar ma wasu kera wannan chips wato na'urorin da ke sa mota ake amfani da shi a mota
da wayoyi da sauran na'urori.
Kin ga da daga China ake kawo, to ya zama da cewa da covid ya zo sai ya zama da abin ya zama da matsala, wato kamfanoni sun rufe ba a samu a kawo abubuwa daga China, saboda ko da jiragen ruwa ba su samu suna tafiya sosai. To kin ga yanzu ya samu aka shekara mai zuwa da ya wuce a nan ne a nan jihar mu na Ohio suka bude wato yanzu suke gina kamfanin da za su rinka yi din.
To bayan waɗannan abubuwan ta fannin tattalin arziki, akwai kuma batun hauhawar farashin kayayyaki wanda kusan ƙasashen duniya baki ɗaya ke fuskanta a yanzu. Ya kake ganin 'yan ƙasa suka karɓi bayanin da yayi?
Ina da za su karɓa, saboda in kin ga wato in akwai masu duba harkokin wato tattalin ƙasa za su ga cewa wato tsadan abubuwan halin da America ya dan fara saukowa.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An kashe akalla mutane 38 kana sama da wasu 130 suka jikata biyu bayan fadin kwanaki biyu da aka gwabza a birnin Las Anod a gabashin kasar Somaliland. Jami'an kiwon lafiya sun kuma bada rahoton cewa babban asibitin birnin Las Anod da ke zama babbar cibiyar lafiya a wurin ya fuskanci wasu abubuwa da ake zaton harsashe ne. Wasu harsashe hudu sun afka mana waɗanda suka lalata wasu ofisoshinmu, inji Ahmed Muhammad Hassan, daraktan asibitin. A ƙarshe, wani sabon bincike da aka fitar yau Laraba ya ce babu wani sabon nau'in cutar COVID-19 da ya barke a Beijing a cikin makonni da China ta dage dokokinta na yaƙi da cutar COVID-19 a ƙarƙashin wannan a cikin wannan shekara. China dai ta ga ƙaruwan kamuwa da cutar a lokacin da take tsauraran dokokin nata na yaƙi da annobar a farkon watan Disamba. Lamarin da ya haifar da fargaba a kasashe duniya da dama da suke ganin za su iya sake ganin nau'i da tsananin yaduwa da kuma saurin cutar. Kasashe da dama batun ya ankarar da su suka kafa sabbin dokoki ga matafiya daga kasar China. Haka zalika aka yi wato suka yi nuni da rashin bayyana gaskiya akan wannan batu wanda yake nuna ko kuma ita da fushin kasar China akan wannan zargi da ake mata na rashin fadan gaskiya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan waƙar. Tare sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamci da nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tun da aka fara demokradiyya a Najeriya shekarar 1999 lokacin zaɓuka sukan sanya al'ummar ƙasar cikin wani hali na damuwa sakamakon yadda wani rukunin al'ummar ƙasar suke amfani da wannan dama wajen tada zaune tsaye. Kimanin makonni biyu rage zaɓe kan kama a Najeriya, wai wacce irin rawa mata za su iya takawa wajen tabbatar da an yi zaɓukan cikin lumana? wannan ita ce maudu'in da zamu tattauna da bakin namu wanda zan ba su dama su gabatar da kansu.
Assalamu alaikum jama'a, sunana Halima Baba Ahmad, National Prison Center for Juvenile Delinquency Awareness.
Sunana Halima Baba Umar, yace shugaban kungiyar Women in Media Communication Initiative wanda aka sani da WIC.
To Hajji Halima,
zaben 2023 ya karato, wace irin rawa kike gani mata za su iya takawa domin tabbatar da zabe ne tsafta, ingantacce kuma nagartaccen zabe?
Alhamdulillah, gaskiya mata bana ba ma bana ba ko da shi muna kokari sai dai kuma akan dan samu akasi ne, amma wannan shekaran kan gaskiya mata mun jajirce sosai, muna ta kokari kuma muna ta kokari fadakar da mutane din uwa muka bayyana bi ina da NGO muna fadakar da mata akan yanda za su yi kokari su bada nasu gudumawan daga cikin gida har zuwa wajen zabe, tabbatar an yi zaben nan lafiya kuma an gama lafiya, kuma muna kwadaita musu cewa lalle kowa ya fita da zaben gwanin sa, amma mun roke su dan Allah duk wanda da a zaba ko an ba mu mace kudi ta karbi kudin da ci abinci idan ta je dangwala wata dangwala mu wanda take ganin zai bata adalci insha Allah
alkarim.
Hajja bin Umar,
akwai rawa da mata za su taka sosai a wannan zaben mai karatuwa da izinin Allah. Na farko dai kamar yadda kika ce, mu iyaye ne kuma akwai nauyi akan mu na lalle mu wa ƴaƴayen mu magana, saboda kin ga duk dai wani banga siyasa dai matasa ke yi, kuma yawanci zaki ga masu yin takara mazaje musamman su suke hayo su su zo su musu banga siyasa. To haƙƙin iyaye ne mata har da mazan ma lalle mu yi wa ƴaƴayen mu magana, mu kuma nuna musu illar shiga wajen tashe-tashen hankali lokacin zabe, musamman su yi la'akari da cewa duk wanda isa su yi banga siyasa ayi tashe-tashen hankali su duba su ga ina nashi ƴaƴan suke. Wataƙila ba masa Najeriya suna ƙasashen waje suna karatu, kuma a duba a ga cewa duk wanda ya banga siyasa ina yake ƙarewa ne ni a ofishoshin mutane suke ƙarewa, ana neman dan abin da za a samu wani abu a sa a baki, ba wanda yake tunanin ya ce to bari a mai da su makaranta a samu musu sana'a, in ban da shekarun baya da muka samu akai waɗannan abu ba dai to yanzu ya tsaya cik ba a yi ba, saboda haka iyaye mata lallai ne su jajirce mu tabbatar cewa ba ai amfani da ƴaƴanmu wajen tashe-tashen hankula ba. Na biyu kuma abin da nake jin hankalin mata shine tun 1999 aka fara wannan demokradiyyar, kuma a Kano na san da aka yi an samu Hajja Najatu Muhammad da ta tsaya takarar Senate, kuma Allah ya ba ta sa'a, to sai aka kansile zaben, aka ce zaben bai yi ba. To bayan nan kun ta samun kalubale kala-kala, to bane yanzu alhamdulillah an samu mata jajirtattu, ƙwararru, masana, masu ilimi, masu hangen nesa, wanda abin da ke damuwarsu shine harkokin mata da matasa.
To Hajji Halima, yaya kike kallon yanayin siyasar bana?
Yanayin tafiyar siyasar bana kam ya zama akwai bambanci.
Me yasa kike ce haka?
Saboda ana faɗakarwa, kuma gaskiya tsanani ya ƙara samu mun ƙara fahimtar rayuwa, mun fara sanin masu sama da masu ƙima da wanda zasu mana zaƙin baki da sauran su haɗa. Tunda yanzu lokaci ya fara wucewa wanda da a zo a ce kaza da ai ba ai bibiya da sauransu ba, daga ciki aikin da muke yi muna faɗakar da al'umma ba ma mata kaɗai ba, duka al'umma kowa ya fahimci cewa ba wai kuɗin da za a baka shi ne ba, a'a mu gani a ƙasa shi ne babban mutuncin mu, kuma shi ne kimanmu, za mu kare kimanmu da kanmu, don ba kuɗi muke buƙata ba, muna buƙatar mu ga aiki a ƙasa ne, kuma ka ga aiki a ƙasa kuma inda za a kashe mana kuɗin mu, duk ɗan ƙasa na da haƙƙin da zai san cewa ga kuɗin da aka bashi ƙasar sa na budget, ga abin da aka yi da shi, sarata ko kuma res ko ma wane ne ko gwamnan gari insha Allah alkarim, ko da ke yanzu da abubuwan muke so mu ga ya ƙara ƙarfi sosai, dama alhamdulillah ana samu wannan dai ki gani da ka ban shekaru mai da suka wuce ba a yi tahol mutum, to yanzu ko gaskiya hankalin kowa ya koma kai, a sannan ne kadai muke da ikon mu bada priority list din mu, kuma project din da muka bada
ayyukan da kuke so,
da ayyukan da muke so mu tabbatar an mana, kuma kuɗin da aka karba na harajin mu na ƴan kasuwan mu su ma su tabbatar idan ya tafi, in aka zo musu aiki capital din zai tafi yanda ya kamata, ba a tura shi wani gefen kuma a yi wani almar da hana da shi ba.
Hajji bin Umar,
kin ga ididdiga ta nuna cewa mata da matasa sun fi kwajifa ƙuri'a a Najeriya, kuma idan mace za ta fito, in dukkan mace za ta fito da matasa su jefa mace ƙuri'a, to wallahi da ta nuna inda muke, saboda haka yanzu zamani ne ya zo ba jam'iyya ake ba, yanzu mutum ake yi a jefa ƙuri'a, ga mata nan sun fito, muna da mace senator a cikin Kano Central, sannan muna da Gabasawa, Gezawa, akwai ita kuma Danbatta, ina jin ko da kunci ne ko makoɗa ne, maza dai kullum su suke, muna gani dai cin gaban namu na mai haƙa rijiya ne. muga cewon ana ta bada mata kudi mata suna karba a kawo wannan mata na karba su jefa mutum ƙuri'a to mun dai ga yanzu bala'in da muke ciki matan nan wanda suka fito Allah ya ba su nasara su kuma muga irin tasirin da za su taka wajen ci gaban mu mata da matasa dan abin da muke bukata kenan
to banda batun wayar kan al'umma wace irin gudunmawa mata za su bayar domin kaucewa dukkanin wani abu da zai kawo cikas wajen gudanar da wannan zabe
iyakacin kokarin ko kuma mun ma iyakacin kokarin mu wajen fadakar da mata kan yadda za a samu tamin daman cin moriyar demokradiya a cikin abubuwan da muke fahimtar da su da irin waɗannan abubuwa saboda kuma mun gaji yadda ake yi ayi abin da ake so mun yi kokarin mu wayar da kan iyayen mu mata da ɗan uwan mu da ƙannen mu da kuma kowanne wanda ya zama mace ce mu fahimci cewa duk wannan abubuwan da ake amfani da yaran mu a gurɓata mana su bayan zabe a bar mu da damuwa su ƴaƴan mu su zama mana bala'i mun kokarin duk wannan Allah ya taimake mu an fahimci yanayin abubuwan yake so kuma kin san nan ma matsalar shi ne idan abu ya baci gyaran shi zai dauki lokaci ba kaman bacin sa bane amma yanzu alhamdulillah akwai fahimta a tsakanin mu mata fiye da yadda ake zato saboda gaskiya muna gani akwai bayin da mazaje su mutu da yawa sun zama marasa maza amma kuma zan su ma mutuwa suka yi da irin wannan abubuwan da yake ja irin wannan abubuwan shi yasa ma muka kara himma saboda yanayin inda ake duba zaben nan ake ganin shi mu abinda muke bukata a kasar nan zaman lafiya zabe kuma mai adalci
kuma maganar haɗin kai tsakanin mata wannan shine kuma zai kai ni ka tambaya na gaba idan muka yi la'akari da yadda ake zabe a Najeriya zaki ga yawancin mutane suna yin jam'iyya ne ba wai dan takara ba sannan la'akari da rashin ƴan takara mata zaki ga wasu jam'iyyu sun fi samun ƴan takara
to kin san wani lokaci abin idan aka fara ba za a matsa ma mutane da yawa ba saboda kar su ga kamar an kai su makura ko kuma an takura musu da yawa wannan muna ta kokarin mutane su fahimta ba jam'iyya za a yi ba mutum za a yi kowa ma yana da burin ya ga cewa an yi angule da kan zago saboda idan har akwai angule da kan zagon ko to za a samu competition za a samu gasa sosai amma aka ce duka an bi maganar wai a zaɓi fati guda ɗaya ne wannan ba zai kai mu ba kuma ana roƙon Allah ne ya kai mu zaɓen nan da rai da lafiya kowa ya gwada bajintar sa ba yanda ɗan siyasa suke so su yi amfani da wani ƙarfin mulkin su ko wani abin da suke so a samu wannan ba muna so ne yanzu mu ga cewa an haɗa ɗin saboda mu samu gasar samun gasar ne kaɗai da kawo mana sauƙi irin samun wannan rashin adalci na shugabannin mu da kuma idan muka bar kaɗan kuɗin su ko da mun karɓi kuɗin ba za mu zaɓe su ba shikenan Allah ya tsoya da maganar mata gaskiya muna da matsala matsalar da muke da shi shine kamar yadda na ga miki ana ta fahimta ne yanzu so ba ma so mu ci a lokacin idan mun yi aikin komai mun gaba a'a yanzu dai tun Allah ya fara taimako mun fara gano wasu gaɓoɓin da za mu gyara aka fara gyara aka kuma an yi riga da an yadda da wannan din a cikin al'umma
Hajiya Bin Umar wani irin tasiri kungiyoyin mata za su iya yi wajen cimma nasarar zaben nan
kin ga kungiyoyin mata suna da tasiri kwarai kuma zan ce ba ma kungiyoyin mata din ba kawai saboda duk nasarar da mace za ta samu ko muna so ko ba ma so dole muna bukatar maza tare da mu mazajen mu iyayen mu ƴaƴan mu kannan mu yayyen mu to a duk sanda kika ga akwai kungiyoyin mata kamar kin gani yanzu kungiya ta mata ce amma kuma duk abin da zamu muna hadaka muna haduwa da mazan saboda duk abin da ka hada da namijin yana da tasiri saboda goyen baya muke nema idan muka ce mu mata ne duka mu kade zamu ba wai ba zamu iya ba amma duk abin da kake kana son kowa ya zama ne yana da ruwa da tsaki a ciki saboda haka kungiyoyi da yawa in kika duba kusan ce a arewa ma gaba daya akwai kungiyoyi da yawa har na mazan da zaki ga su dama ci gaban mata suke yiwa kuma suna aiki tare da mu
Misararo gashi mun koro gankara sai dai kuma lokaci ya cin mana amma idan aka tsara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya
Madalla a gaida Aisha Mu'azu to yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Kamaru
fara sharhin jaridan namu na wannan makon ne da jaridan da misaje ta kasar jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka ta yi mana bayani kan yadda aka yi wa wani dan jarida kisan gilla a Benin yawon amma dai gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta fara binciken gwagwabkan wannan lamarin da ya faru dan jarida Zogo shi dai an kashe shi ne a yayin da yayi bayani akan waɗansu manyan takaddu wanda manyan jagororin kasar ta jamhuriyar Kamaru suke ta badakala akai amma yanzu dai an fara daukan waɗansu masu ruwa da tsaki akan harkokin kasar jamhuriyar Kamaru domin yi musu binciken kwakwab sai kuma jaridar nan ta Bisahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma shaida mana ta yi cewar a arewacin kasar yanzu dai ana samun cikas ga waɗansu waɗanda ba san ko su wane ne ba waɗansu kai waɗansu kananan harhari a ƙauyuka da kuma kan hanyoyi da take kula kasar tarayyar Najeriya da kuma kasar jamhuriyar Chad sai kuma jaridan Delwest ta kasar jamhuriyar Kamaru ita ma ta yi mana bayani ne kan yadda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take hoɓɓasa wajen gyara hanyoyi da kuma yi musu kuskure ma har ma da gina waɗansu sababbi domin cimma burinta na yadda gwamnatin shugaba Biya ta ɗauki alƙawarin cewar za ta yi a wannan shekarar ta 2023 sai kuma jaridar Kalara anda ita kuma ta yaba wa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wajen yadda ya ce a yi binciken kwakwab kan harkar da aka kashe wani dan jarida wanda ya bayyana waɗansu takaddu na manyan jagorin kasar jamhuriyar Kamaru anda suke badakala da kudaden kasar da kuma yadda suke ta kokari na ganin cewar sun durkusar da tattalin arzikin kasar jamhuriyar Kamaru jaridar The Point ita kuma cewa ta yi yanzu haka dai a kasar Kamaru ana ta kokari na ganin cewar gwamnati ta yi kokari na haɓaka bangaren noma a fadin kasar domin samun taimaka ta kowane bangare kasancewar yanzu dai kasar jamhuriyar Kamaru tana cikin kasa kwaya ɗaya tilo a nahiyar Afirka ta tsakiya waɗanda suke baiwa kasashen kayayyakin taimaka kama daga tumatur da albasa da kuma waɗansu kayayyaki waɗanda ake amfani da su na yau da kullum za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Africa Media anda ita kuma ta mana cewar yanzu dai gwamnatin Biya tana kokarin daukan dakarun tsaro kusan 6,000 a fadin kasar domin haɓaka matsalar tsaro a kasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
madalla a gaida Muhammad Awal Garba to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa labarin Amurka labari ne na cigaba da jajircewa yayin da yake jawabi akan hali da ƙasa ke ciki wanda ya maida hankali akan manufofin tattalin arzikin ƙasar na cikin gida inda ya ƙara da yin kira ga 'yan adawa na Republican da su haɗu su yi aiki tare sai dai gwamnatin jihar Arkansas Sarah Huckabee Sanders ta jam'iyyar Republican ta mayar da martani akan jawabin na Biden da kakkausar lafazi inda bayananta suka bayyana akasin kalaman na Biden ta kuma cece shugaban kasar masu aikin ceto a kasar Turkiya da Siriya sun sha gwagwarmaya da tsananin sanyi da safiyar yau Laraba a kokarin da suke yi na kubutar da mutane da suka makale a cikin buragun gine-gine da suka rushe sakamakon wata gagarumin girgizar kasa da ta afkawa yankin a ranar Laraba a ranar Litinin kane ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 7,700 bayan wani sanyi da aka tafka a cikin dare da ya zo da kankara har yau ana samun rugudin girgizar bayan wanda ya kai makin 7.8
Kamar sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan Makau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya